الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا هدوء وتر رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم daga birnin Makka zuwa Madina na da hekara 1445 wanda yazo daidai da 14 ga watan uku a Gregorian calendar 2024 dan ci gaba da darasin mu na tafsirin Al-Qur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin marigayi Alhaji Abubakar Yaya Arabi Allahu yarhamuhu wanda aka fi sani da masallacin Miyetti a nan cikin fadar jahar Gombe akwai wannan anguwa ta Bolari akan titin Maitama Yusuf Sule idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna cikin wannan sura mai albarka suratul hadid mun yi ja na karfe a surar amma wata munasaba ta sa dole za mu sake wannan ja idan da sauran lokaci muka gama mu shiga sabuwar sura in babu kuma sai mu bari sai gobe insha Allah sai mu shiga sabuwar sura mai Allah ya ci alaran mu Allah subhanahu wa ta'ala yace ya ayyuhal ladhina amanu ya ku masu imani ya ku wanda kuka yi imani kuka mika wuya ittaqullaha ku ji tsoron Allah wa aminu bi rasulihi kuma ku yi imani da manzon shi yu'tikum kiflaini Allah zai ba ku ribi biyu min rahmatihi daga rahmar shi wa yaj'al lakum nuran Allah zai sanya muku wani haske tamshuna bihi wanda za ku dinga tafiya da shi yana haska muku abin da ya kamata ku yi na daidai ina kuma gano muku abin da za ku kaucewa na kusakurai da matsaloli wa yaghfir lakum abnaukum kuma kuka yi imani da Allah da manzo Allah madaukakin sarki zai kankare muku zunubanku zai gafarta muku wallahu lalle Allah ghafurun mai yawan gafara ne rahimun kuma mai yawan jin kai ne Allah ya faɗa wa mu'minai ne haka ya Allah ya alama ahlul kitabi ai li ya alama ahlul kitabi kenan saboda ahlul kitabi su san cewa Allah ya kadiruna ala shay'in ai li ba'ana la ya kadiruna ala shay'in ba su da iko akan komai min fadlillahi na daga falalar Allah subhanahu wa ta'ala kuma wa annal fadl bi yadihi kuma lalle farala gaba daya a hannun Allah take mallakar shi ne yu'tihi man yasha'u yana bada ita ga wanda ainihin wato ya ga dama wallahu dhul fadlil azim lalle Allah ma abocin falala ce wacce take mai ainihin wato girma an gane maganar da ke ko shi yasa a wani guri yace wadda kafirun min ahlil kitabi law yarduna كفارا
كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير
Allah madaukakin sarki yace wadda kathirun min ahlil kitabi wadda sun kaunaci sun yi fata sun yi godo kathirun min ahlil kitabi da yawa daga cikin ma'abota littafi sun yi fata sun kaunaci sun yi ainihin wato hankoro law yardunakum min ba'di imanikum kuffara ina ma da sun maida ku kafirai ainihin wato a bayan hasadan min indi anfusihim wannan ba komai yasa suke muku haka ba face hasada daga falalar da Allah madaukakin zarge mu a karan kawunan su hasadan min indi anfusihim min ba'da ma tabayyana lahumul haq bayan ku gaskiya ta riga ta bayyana gare su Allah ya ce fa'fu wasbahu wa yafwa wa yafi hatta ya'ti Allah bi amrihi har zuwa lokacin da ainihin wato Allah zai zo da al'amarin sa Inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah madaukakin sarki mai ainihin wato iko ne akan komai ina fata an fahimci magana to dan haka kaga kafirai sun san wannan falalar da Allah ya mana ta addinin musulunci sun san wannan falalar da Allah ya mana ta karbar manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama so ba sa so mu kai tudun nazira kullun so suke yadda su suka bari mu bari wa dulau takfuruna kama kafaru waddu law takfuruna Allah ya ce sun yi fatan ina ma kun kafirce ina ma kun butulce wa Allah ina ma kun watsar da addinin Allah kama kafaru kamar yadda su ma suka kafirce wa Allah fatakununa sawaa sai ku dawo daya a gurin Allah subhanahu wataala ma'ana duk ku zama arna su ba matsalar su bace fata suke yadda suka bari su ba sa yi to kuma ku bari dan haka duk wata hanya da za su bi wajen su raba alaka tsakanin ku da Allah subhanahu wataala to wallahi suna nan sun dauki mataki akan ta ta hanyar gidajen talabijin ne ta hanyar arewa to wanto ne ta hanyar wata shiganta kuna minal ja'irina ne ta hanyar yan TikTok ne ta hanyar masu rawar batsa ne ta hanyar mawaka ne duk yanda za su yi su raunana alakar ku da ubangiji to suna nan fa sun kafa wato tankar yaki akan wannan sai sun ga sun raba ku da Allah na fata an fahimci magana waddu law takfuruna kama kafar na fata an fahimci magana saboda haka lalle fi hankali kuma kowa yayi hankali mu sani na rantsi da Allah duk abinda kai musulmi kake gani sa kai kai kamar bashi da wata daraja a addini to su kuma ganin sa suke yi ya tsone musu ido ya hana su saka duk wani motsi da ka sani gani suke wannan motsin ya tsone musu ido ya hana su saka saboda haka dole sai kun shiga taitayin ku dangane da al'amarin Allah kuma dangane da al'amarin su in ba haka ba to za a ainihin wato samu sabar da wazara Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana kan cewa walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum wallahi da yahudu da nasara ba za su bar ku ba har sai sun ga kun koma tafarkin su kun koma millarsu kun koma irin addinin da suke yi irin sa kuke yi irin yadda suke mu'amalantar ubangiji haka kuke mu'amalantar sa irin yadda suka dauki rayuwa kawai a more a hole ba wata doka da za ta hana ka yin wasu abubuwa to haka suke so kuma ku dauki rayuwa kawai holewa ce da morewa yasa za ka ga musulmi ba shi da ajandar masallaci za ka ga musulmi ba shi da ajandar qur'ani za ka ga musulmi ba shi da ajandar makaranta za ka ga musulmi ba shi da ajandar islamiyya a rayuwar shi duk wani abu da yake da alaka da addini musulmi ne amma Allah za ka ga ba shi da ajandar sa wannan duka makirci ne irin na yahudu da nasara ta amma abinda suka yi fata kenan dan sun san idan suka bari kuka iya wannan addinin kuma kuke yin sa to su fa su ta kare nan duniya ba za su yi kima a gurin kowa ba a lahira kuma Allah sai ya dankana musu mugunyar azaba ko kuma za ku fira to dan me za su bari har sai haka ta same ku to da haka matasa mu ji tsoron Allah mu dawo cikin taitayin mu yanzu dai gashi Allah da kansa yana faɗa cewa li Allah ya alama ahlul kitabi dan ma abota littafi su san Allah ya kajiruna ala shay'in min fadlillahi ba su da wani iko akan komai na falal Allah tunda Allah ya rubuta wasu sasi musulunci wallahi ba su isa su hana shi ba ina fata an fahimto gara tunda Allah ya rubuta wasu sasi addini wallahi ba su isa su hana shi sun yi yuriduna li yutfi'u nurallahi yuriduna li yutfi'u nurallahi bi afwahihim sun yi fata sun yi nufati yutfi'u nurallahi su dusa shi hasken Allah ina fata an fahimta bi afwahihim da bakunan su da rubutan su da gidajen talabijin wallahu mutimmu nurihi kuma wallahi Allah ne cika hasken sa ne walau karihal kafiruna koda kafirai ba su so ina fata an fahimci magana so dan haka duk wani shiga da fita da zasu idan su hana addini wallahi suna nan suna yi dare da rana laila naha sun ci nasara a gurare da yawa amma ina mai tabbatar muku har yanzu irin kalan nasarar da suke bukata ba su same ta ba su so suke sai kowa ya dusa shi ya watsar da Allah da manzon Allah shine Allah madaukakin sarki ya ce musu Allah ya kadiruna ala shay'in sun cewa ba su da iko akan komai min fadlillahi na farar Allah wa annal fadla bi yadillahi yu'tihi man yasha'u lalle farar Allah tana hannun Allah kuma yana ba wanda ya ga dama wallahu dhul fadlil azim lalle Allah ma abu sun farala ce wacce take mai girma kamar yadda jiya muka faɗa hadisi ya tabbata daga Abi Musa al-Ash'ari Allah ya hada mu da Abu Musa al-Dannar Firdausi Abu Musa al-Ash'ari yace annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yace thalathatun yu'tauna ajrahum marratayn akwai wasu mutane guda uku wanda Allah zai ba su lada riɓi biyu shine yu'tikum chiflayn min rahmatihi din da ya faɗa Allah zai ba su lada riɓi guda biyu a cikin al'amarin rayuwarsu waɗannan mutane ne waɗannan manzo Allah yace rajulun min ahlil kitabi mutun ne wanda ya imani da annabi Musa ko annabi Isa su ne ahlil kitabi amana bi nabiyihi a karan farko yayi imani da annabi Isa ko annabi Musa wa amana bi kuma da yaji labari na sai yazo ya sake yin imani da ni yace shari'a da dokar annabi Isa ta kare yanzu shari'ar annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallama take aiki an gane magana da kyau ko falahu ajrani annabi Muhammadu yace to wannan mutumin yana da lada guda nawa yana da lada guda biyu ladan imani da annabi Isa da kuma ladan imani da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama dan haka dandazo da taron kristoci ku ji sakon annabi Muhammad muna kiran ku zuwa ga addinin Allah idan kuka yi hakuri kuka yi imani da annabcin manzon Allah bayan dama kun yarda da cewa annabi Isa bawan Allah ne ba dan Allah bane ba to annabi Muhammad ya muku albushir abinda kuka yi a kristanci Allah ba zai rushe muku shi ba Allah zai ba ku ladan domin bisa jahilci ne yasa kuka yi wannan tunanin cewa annabi Isa ne yanzu ake yayi yanzu da kuka gane kuka dawo kuka karbi manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to annabi Muhammad ya ce da abinda kuka yi a zamanin annabi Isa ko na kan addinin annabi Isa da wannan na annabi Muhammad duk ba za a rusa muku shi ba ina fata an fahimci magana za a bar muku kayan ku kuma za a ba ku lada akan wannan kaga shi ne shikenan kai dadi kan dadi an gane magana da kyau ko ka more kidan ganga a coci ina fata an fahimta ka more waye yanzu kuma ka zo ka higa musulunci kuma ka sake more musulunci kuma kine yuti kum kifilaini min rahmatihi zan ba ku lada ribi biyu idan kuka yi wannan kira muke ga duk taron kristocin Najeriya kap ku ji wannan inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk kowa ya fado addinin musulunci kofar mu the door is open kofar mu a bude take an gane maganar da ke ko mutun nabiyu annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa abdun mamlukun da kuma bawa wanda aka mallaka wanda muka kwatanta cewa koda a ce kai ba bawa bane amma dai kana karkashin kulawar wani ina fata an fahimci magana ko kana karkashin jagoranci wa wani ko kana kula da dukiyar wani ko kana aiki wa wani kana matsayin yaron sahi kuma yana tsayin matsayin mai gidanka adda haqqallahi wannan bai hana ka bada haƙin Allah kana bada haƙin Allah kana sallah a jami'i kana azumi kana aikin hajji in kasa duk wani abu na musulunci biyayyar iyaye na filfili sadaka kyauta duk aikin alheri gaba ɗaya kana yi kana zikiri kana ainihin wato hailala kana haukala duk wata doka da Allah ya shar'anta ma farillarta da nafilarta baka wasa wa adda haqqa mawalihi kuma iyayen gidanka ma kana kula da haƙinsu zaka fita shago da wuri ba za a tashi ba ba za ka taso ba sai an tashi zaka fita office da wuri ba za a tashi ba ba za ka tashi ba sai an tashi zaka ainihin wato kiyaye dukiyar da suka baka amanatun amana karka ci dukiyar su karka taba musu komai kana kula da haƙin da suka dora ma na cewa wani zo ka kula mana da wannan guri wani kai ne manajan wannan guri wani kai ne shugaban ma'aikatan da suke wannan guri wani kai ne kaza ka ba da haƙin Allah kuma ka ba da wannan haƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace lahu ajrani shi ma wannan mutum yana da lada guda biyu ladan kula da haƙoƙin Allah da kuma ladan kula da haƙoƙin iyayen gidan shi ina fata an fahimci magana kana da lada dan kar ka dauka kai yaron wani ne kai ta zagi kai ta tsuka kai ta kaza kai ta kufurci kai ta zage zage a gefe kana cewa kai an takura ma kai wallahi inda ba kai Allah ya ba wannan kudin da ba haka ba kai bakariya kake yi wallahi karshen ta da kai aka ba wa kudin da kai kawo halar da kowa a anguwar ka san haka yaran nan suke sai ta zagi iyayen gidansu si ta farmato si ta ihu kuma wallahi in kaje ka bincika zaka samu alhajin nan yana kyautata masa iya gurgurdan iyawa to amma mutanen mu suna da wata dabi'a wai idan kana da kuɗi ɗayan biyu ne zaka yi ku daidaita da su ko dai ka raba kuɗin biyu gaba ɗaya ka ba su rabi kai ka rike rabi ce kai lalle Allah yana da imani wannan mai sassauci kenan amma marar sassauci shi so yake ka ɗebo gaba ɗaya kace musu gashi ni na hakura wallahi in ba haka kai ba to walantar da an kal yahudu wala nas ba za su taba yarda na fata mai ji magana ba za su taba yarda kawai kai mutumin kirki bane wannan wannan irin hukunci ne jama'a mu kuma zamanin sahabbai muke ba zamanin su sai na Abubakar da Umar ne sai ka ga Abubakar ya ɗebo dukiyar sa gaba ɗaya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan imanin sa ya kai haka to mu imanin mu ya kai haka da ma imanin mu bai kai haka ba na ta tabbis min nuri muna ne dosana daga hasken su haka ne ko ba haka ba muna kokarin koyi da su sai na Umar hi kuma tun a lokacin ma hi ba zai iya bayarwa gaba ɗaya ba sai ya raba biyu tun a lokacin hi da ma imanin sa bai kai ya bayar gaba ɗaya ba da haka sai ya raba biyu sai ya kawo manzon Allah rabi shi yasa sun taba yin karaskiya da sayyidina Abubakar shi ya kawo taimako rabin dukiyar sa gaba ɗaya sai zai samu Abubakar ya kawo tansa gaba ɗaya sai ce daga yau ba zan ƙara gasa da kai wajen taimakon addini ba ka fi ƙarfi na ba zan iya ba yadda kai kake yace wallahi tallahi ba zan iya ba yace duka gaba ɗaya in kwashe in kawo yace kai yace Abubakar kai dai kai gaba ci gaba amma mu kan mun biyo baya yace ba zan ƙara gasa da kai ban haka ne mutum ba dan haka imani da takawa da aikin alheri duk yadda zaka yi wani ya fi ka duk yadda zaka yi kokari wani ya fi ka ba yadda zaka yi kawai yasa lokacin da masu kuɗi lokacin da talakawa suka zo suna ainihin wato abu ne suka kawo ƙara gurin manzon Allah suka ce ya rasulullahi mu dai da masu kuɗi an samu matsala idhaba ahlud dhuhuri bil ujur wa na'imil muqim ma abota kuɗi da dukiya sun tafi da lada mai yawa da ni'ima madabbaciya matabbaciya madawamiya tsayayya tabbatacciya manzon Allah ya ce kaifa zaka me faru suka ce yusalluna kama nusalli su suna sallah mu muna sallah wa yasumuna kama nasumu suna azumi muna azumi eh wa kaza suna kaza muna kaza suka dinga lissafo manzon Allah sannan sai suka ce matsalar hi ne wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim wa la natasaddaqu mu ba mu da dukiyar yin sadaka su kuma suna dukiya suna diba suna yin sadaka dan haka duk wani abu na addini muna iya yi tare in dai na jiki ne amma matsalar hi ne in dai harkar aljihu ne to an bar mu a baya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to bana nuna muku wani abu ba wanda tudrikuna bihi man sabaqakum za ku kamo waɗanda suka tsere muku da shi ina fata an fahimci magana sannan kuma waɗanda ba su yi irin naku ba su kuma ba su isa su kamo ku ba sahabai suka ce an nuna mana sai annabi ya ce tusabbihuna allaha salasan wa salasina wa tukabbiruna allaha salasan wa salasina wa tahmaduna allaha salasan wa salasina ko ku yi kabbara 33 bayan sallah ku yi la ilaha illallah 33 bayan sallah ku yi alhamdulillah 33 bayan sallah ku cika da la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir dare cikin dare sahabbai talakawa sun je suna yi sai masu kudi suka ji labari su ma sai suka rungume suka fara aga ne magana da kyau ku sai sahabbai talakawa suka sake ɗebo jiki suka kawo gurin manzon Allah ya rasulullahi sami'a ikhwanuna ma naf'alu yan uwan mu masu kudi fa sun ji abin da muke su ma fa sun cakka suna yi sai annabi ya ce zalika fadlullahi yu'tihi man yasha kawai abinda nake so da ku ku yi hakuri falala ce Allah ya baka dukiya ka dinga sadaka da ita in Allah ya ga dama ya baka kawai ku yi hakuri ba za ku iya kamo su ba
ahum yaqsimuna rahmata rabbika nahnu qasamna bainahum
na'am
nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya
na'am
wa rafa'na
سخريه
رحمه ربك خير مما يجمعون
الله شبار رادا على رمى الله يتي اهم يقسمون رحمه ربك سوني ذا سربا مكا هامر ابنجدنك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا الله يتي موني مكا ربا ابند ذا سرائي دهين رحمة انا رأي وسط الدنيا na fata an fahimci magana ubangiji ya raba ya ba wa kowa dan haka iya abinda Allah ya baka nan ba yadda za a yi kafiri wa dan uwanka shi kuma abinda Allah ya bashi nan ba yadda za a yi ya kamo ka na fata an fahimci magana nan dole kowa ya tsaya iya abinda Allah ya ajiye shi warafana fawqa ba'dhum fawqa ba'dhin darajatin liyattakhidha ba'dhum sikhriya li ba'dhin sikhriya Allah ya ce muka daukaka darajar wasu akan wasu darajar wasu ta fita wasu saboda shahin su dinga ainihin wato kallon shahi da cewa ba su kai su wane da wane daraja ba ina fata an fahimta Allah ya ce wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'una rahmar ubangijinka tafi alkhairi sama da abinda suke tarawa na ainihin wato dukiya an gane to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ma wannan yana lada guda biyu mutun na muku sai manzon Allah ya ce wa rajulun addaba amatahu fa ahsanata adibaha da kuma mutumin da ya ladabtar da yar aikansa ko yar boyi ko agolar gidan shi ina fata an fahimta ko kuma wata daga cikin wanda suke ƴaƴan baffanu ko kawunai wanda ta halatta ya aure ta ko wani makamancin haka thumma ataqaha sannan daga karhe ya yanta ta wa tazawwajaha kuma ya aure ta falahu ajran manzo Allah ya ce wannan mutumin yana da lada guda biyu Imam al-Bukhari ya fitar da wannan hadisi a number hadisi na 97 Muslim a number hadisi na 154 hadisi ne ingantacce to jiya da muka zo wannan gaba muka ce kafin mu karasa karanta abinda malam yazo da shi a wannan fasara wannan aya wani dogon hadisi akwai kissar Zaid dan Haritha da kuma Zainab bintu Jahsh wanda ya kamata mu karanta ta a wannan bigiran dan mu gane hakikanin ma'anar wannan hadisin na manzon Allah musamman ma karshen nukta ta karshe wa rajulun addaba amatahu mutumin da ya ladabtar da ainihin wato abin nan wato Zaid dan Haris bawa ne a gidan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an yaki ne aka kawo shi a matsayin bawa kuma sai ya fado hannun manzon Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma in dai ka shigo hannunsa ko abawa ne sai ka gane ka shigo hannun wanda ya san me yake yi wallahi sai ka gane ka shigo hannun mai mutunci sai ka gane ka shigo hannun mai daraja mai karamci dan haka manzo Allah bai wahalar da Zaid balma a lokacin akwai wata aqida da ake ce mata tabanni shine ka maida mutum kamar danka ya zama hatta gadon kamar zai iya ci a dinga kiransa da sunanka dan haka sanda aka dawo ana kiran Zaidu Zaid ibn Muhammad sallallahu alaihi wasallama Zaid dan Annabi Muhammad duk inda yaje da sunan Annabi Muhammad yake amsawa ina fata an fahimci magana kafin Allah daga baya yazo ya ainihin wato kashe wannan aqida ya kuma ainihin wato murkushe ta da inda yake cewa ud'uhum li abaihim huwa aqsatu
فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم
نعم
وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما
تعمدت قلوبكم نعم
وكان الله غفورا رحيما
shikenan alramma Allah yace ud'uhum li abaihim ku kira su da sunayen iyayensu daga nan Allah ya rusa aqidar tabanni jama'a ya rusa dabi'a ta tabanni cewa ka maida sunan wani ka maida wani danka ta yadda zai zama danka babu inda ba zai higa ba yadda ƴaƴanka da ka haifa za su higa dakin iyayensu haka shi ma zai zo ya higa dakin su dakin ka ba matsala dan haka mas'alar take kafin Allah ya rusa wannan ainihin wato dabi'a da wannan al'ada ina fata an gane shiri Allah yace ud'uhum li abaihim ku kira su da sunan ubanninsu fa in lam ta'lamu huwa aqsatu indallahi kiran su da wannan suna hi ya fa adalci a gurin Allah sai Allah yace fa in lam ta'lamu abaahum fa ikhwanukum fi ddin wa mawalikum idan ko ku san sunan iyayensu na asali ba to ku sani dai yan uwanku ne a cikin addini sannan abololunku ne ina fata an fahimta mazauna gidajenku ne ba wai ƴaƴanku ne da kuka haifa a cikin ku ba a takaice dai Allah ya rusa wannan to bayan da Allah ya rusa wannan kafin akai ga wannan mataki Zaid yana gidan manzon Allah yana zaune jama'a har akwai lokacin da iyayensa suka samu labarin ashe a yakin da aka yi an kama shi kuma yana Madina suka zo gurin manzon Allah akan suna buƙatar su tafi da kansu aka dinga tataburza wato ina bugu tsare mana ne saboda kissar doguwa ce in ka je Bukhari za ka karanta ta tana nan da sauran littafai na sunna musamman kaman tafsiri irin su al-Imam Ibn Jarir ne Tabari irin su ainihin wato aljami'u li ahkamil qur'an irin su ainihin wato ibnu kathir da dai sauran kitatafai sun kawo kissa doguwa da suka zo manzo Allah da yaga sun damu sai yace to ba matsala a kira Zaid ga Zaidu ga ku gani Zaid ya zabu wane ne zai yi rayuwa da su idan Zaid ya zabu zai bi ku wallahi na yi dana lamun ce ya bi ku ba matsala idan kuma Zaid ya zabu ni in zauna tare da shi to wallahi sai dai ku yi hakuri aka zo aka zauna Zaid ya duba yaga irin karancin da aka yi mar a gidan manzon Allah yaga irin mutuncin da aka bashi ba nan ne ya fito ya shelanta kabar gaban mahaifiyarsa da mahaifinsa yace ya zabi yayi rayuwa har abada da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka duba tsabar iya ruko mana tsabar mutuntawa kabar uwarka da ubanka ka zauna a gurin manzon Allah mana kai in ba mutunci ba akwai dan da zai iya cewa ba zai iya rayuwa da iyayensa ba da ma in ba ruko ya samu da mutunci da karamci da ainihin wato mutuntawa ba zai iya bari iyayensa ya rayu da manzon Allah to amma yaga karamci ne jama'a yaga girmamawa ne yaga mutuntawa ne yaga ruko ne asalin ruko yace ya zabi rayuwa da manzon Allah iyayen da suka ga haka suka fahimci lalle abin ya kai inda ya kai ya suka ce to me akai da mazawa an ka da Aminu sau bakwai yace fada ne ko wasa suka ce ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah kuma yasa kabi ga wuya an gara magana da kyo ko to ana nan ne sai Zaid ya ga Zainab bintu Jahash yana so shine sai ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaje tambaya mishi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaje tambaya masa auren Zainab kuma aka bawa Zaid Zainab saboda mutuncin manzon Allah to kuma kasancewarsa dan sa a lokacin kafin a rusa wannan aqida ta tabanni na fata an fahimci magana to aka zo aka yi aure tsakanin Zaid da Zainab suna kuma zauna a gidan manzon Allah annabi ne ya ba su daki ya ba su a gidan annabi ake girka abinci a ba su dan Allah menene wannan jama'a annabi ne waliyin sa annabi ne wanda yaje tambaya mar annabi ne ya kai sadaki annabi ne komai dan kasancewa idan Allah ya tahi jarraba ka babu ta inda ba zai jarraba ka an gane magana da kyau ko to ana nan a cikin haka ne sai zama suna yawan samun matsala da Zainab da Zaidu har Zaidu yakan dauko karar Zainab ya kawo gurin manzon Allah cewa ta masa kaza ta masa kaza ta masa kaza to a wannan lokaci ne sai Allah madaukakin sarki biya manzon Allah a cikin suratul ahzab aya ta 37 al-ramma Allah yace wa ittaqulu lil ladhi an'ama Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin suratul ahzab a aya ta 37 Allah madaukakin sarki ya ga manzon Allah yace wa iz taqulu lil ladhi an'ama Allahu alayhi tana lokacin da kake ga yawa wanda Allah yayi masa ni'imar musulunci shine Zaidu yayi masa ni'ima ya musulunta bayan da yana matsayin bawa a gurinka ina fata an fahimci magana wa an'amta alayhi kai ma kuma kai masa ni'ima shine ni'imar kyanta shi da kai da kuma rike shi hannu bibbiyu da kai a cikin gidanka an gane magana da kyau kana ce masa amsik alayka zawjaka wattaqillah ka rike matarka ka ji tsoron Allah wato ya kawo ƙara da yana faɗa masa abin da yake faruwa tsakanin su da ita sai manzo Allah yana masa nasiha yana ce masa rike matarka da mutunci ka ji tsoron Allah ka yi hakuri haka al'amarin mata yake duk yanda kai da su sai sun saba maka sai sun ma ba daidai ba sai sun saba al'amarinka ina fata an fahimci magana wa tukhfi fi nafsika ma Allah mubdihi kana kokarin boyewa a cikin ranka abinda Allah sai ya bayyana shi to menene annabi ke boyewa me kuma Allah zai bayyana malaman tafsiri suka ce Allah yayi wa annabi wahayi cewa daga ƙarshen lamari Zaidu zai saki Zainab shi kuma manzon Allah zai aure ta dan Allah akwai tashin hankali a cikin wannan ko babu kai ne mai gidan mutum jama'a a gidanka ya tashi tuwon gidanka ya ci yana matsayin bawa ka bashi ɗakin kwana ka yanta shi ina fata an fahimci magana ya gama ta yana so ya tura ta ka tambayo masa ka je ka tambayo mar aka ɗaura auren har idan rikici ya faru tsakaninsu zai zo ya kawo maka ƙara kai masa nasiha sannan Allah ya turo mala'ika ya gaya ma zai sake ta kuma zaka aure ta akwai tashin hankali ko babu yanzu idan su baban kawo baba ya haifi da suka ji wannan a wata anguwa irin su duniyar al'ajabi jama'a suka ji wannan a wata anguwa ai ka san yan kwana-kwana sun samu abin yi ko na fata an fahimci magana to shine Allah yake cewa wa tukhfi fi nafsika kana koye wannan maganar a cikin zuciyarka saboda annabi hankalinsa ya tashi baya so mutane su san wannan magana saboda ya san doka ce ta Allah Allah ya zartar ba yadda aka iya sai an yi wannan abu to kuma in ku za a yi dole sai al'umma ta ji labari to annabi kuma yana ganin kafirai sun samu abin faɗa shikenan al'amari ya an samu matsala shine wa tukhfi fi nafsika kana koyewa a cikin ranka mallahu mubdihi abinda sai Allah ya bayyana shi daga ƙarshe wa takhsha an-nas kana tsoron cece ku ce din mutane Allah ya ce wallahu ashaqqa haqqu an takhshahu Allah fa hi ya fi cancanta ka ji tsoron shi ba wai surutun mutane ba dan Allah ku duba yadda Allah yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam maganganu cikin taushi duk da magana ce mai girma amma yana cewa kar ka ji tsoron mutane ka ji tsoron Allah kawai kar ma ka duk boye boyen da zaka yi cewa wannan abu kar ya bayyana al'amarin ya zama wani abu to kuma babu yadda aka yi to wannan kuma ta saba da fassarar da wasu ke domin waccar fassara dayar wanda tana da Isra'iliyat akan ta shine wai dama wai ku ji wannan magana da kyau wai dama annabi ya rasan Zainab tun kafin Zaid ya aure ta to wai sai daga baya ne yana kokarin koyewa sai kuma Allah ya zo ya bayyana to wannan duk wanda ya jingina wannan magana ga manzon Allah ya ci mutuncin annabi Muhammad annabi ba ruwansa da Zainab bai ma santa ba ba abin da ya hada shi da ita Zaid ne ya ce masa yana son ta ya je nema masa komai da komai yanzu da ta zo gidansa ne dan Allah ya jarrabe ni kuma kun san me yasa Allah ya haka zamu zo mu ji anan gaba Allah yana so ya rusa aqidar ta banni aqidar kamai da dan wani naka yo in ya tabbata tabbatacce Zaid dan manzon Allah ne to zai yi wuya saki mata annabi ya aure ta ba zai yi ba to dan Allah ya rusa wannan aqidar cewa fa wanda kace danka ne in dai ba haihuwarsa kai ba ba zai taba zama danka ba wannan yasa Allah ya kafa doka cewa Zaid ya saki Zainab annabi ya aure ta dan aqidar ta banni ta gama rushewa ga baki daya an gane wannan magana da kyau so wannan shine abin da ya faru to dan haka Allah madaukakin sarki yace kana boyewa a cikin ranka abinda muka turo maka na wahayi cewa lallai za a saki Zainab Zainab zai abin nan Zaid zai saki Zainab kai kuma zaka aure ta mallahu mubdihi abinda Allah kuma sai ya bayyana shi daga karshe wa takhshan nas kana tsoron maganganun mutane an gane ko wallahu ahqu an takhshahu Allah hiya fitantanta ka ainihin wato ji tsoron sa sai Allah subhanahu wataala yace falamma qada zaidun min ha watara lokacin da Zaid ya gama biyan bukatarsa daga Zainab ma'ana har ya aure ta hatta tare har ta kai matakin mu'amala na danin miji da ƴa mace ya shiga tsakanin su ina fata an fahimci magana daga ƙarshe dai Zaid ya saki Zainab an gane maganar da kyau ko Allah ya ce zawwajnaka ha mu kuma sai muka daura maka aure da ita la hawla wala quwwata illa billah wato Allah yake magana da izza mala malaman tafsiri suka ce lokacin da wannan abu ya faru da wahayi ya zo manzon Allah cewa Allah ya bada doka ya aure Zainab sai ya kira Zaid Zaidun kuma sai ya ce ka je ka ga wa Zainab ina son ta ina neman auren ta da Allah malam akwai wanda ya gamu da jarrabawa a duniya irin manzon Allah jama'a kai duk ba sunan jarrabawa kake ji ba har yanzu kai ba a jarrabe ka ba wallahi kuma daga nan ne zaka gane in kai na Allah ne to za ka gane kai na Allah ne daga ciki in kuma kai na Allah ro ne ma za a gane saboda doka ce wanda duk duniya sai kowa ya surutu kuma an ce sai kai na fata an bincike magana dan haka Zaid da kansa yace lokacin da yaje ya samu Zainab a gidanta bayan sun rabu ta koma gidanta inda take zaune yace yaje ya same ta tana dama kulli za ta yi gurasa ko masa ko wani abu makamancin haka yace ya rantsa da Allah da ya hango ta sai ya ga kamar ba ita ce Zainab din nan da shi ya aura ba da haibarta da mutuncinta da kimarta da kwaljininta da karismarta gaba ɗaya suka ci kamar idanu yace ya ga kamar ba Zainab din da shi ya aura ba ne yace wallahi sai gagara daga ido ya hada ido da ita saboda ta zama uwar shi da ba kuma Allahu khaira نعم
وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين
الله مدوك نعم الله مدوك كن سركي يتي واتو أبنا ميس فرقون آية النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم مهل شايد نمكي نمكي النبي محمد sallallahu alaihi wasallam aula bil mu'minina hiya fitantanta ga mu'minai ina fata an fahimta wa azwajuhu matansa kuma ummahatuhum sun zama iyayen mu'minai kenan dan haka Zaid yace wallahi da yaga Zainab gaba ɗaya sai haiba ta suka masa ido yace wallahi bai iya hada ido da ita ya ga mata sakon manzon Allah tana nan shi kuma sai juya yana kallon gaba yace ya ce Zainab manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya turo ni in sanar da ke cewa yana son ki zai aure ki Allah ne yace zai aure ki to bari ka ji ka gane cewa wallahi ko kai waye ne mata hisin maka yanzu kun san me Zainab tace yayi tace to ka je ka ga ya miki zan yi istikhara zan nemi zaban Allah yanzu akan annabi Muhammadu ne za a nemi zaban Allah al-rabb tsakani da Allah wai dai karce mika wuya kai tsaye na fata mahinta katta bada kai bori ya hau kai tsaye tace to ga ya mar ba damuwa amma zan yi istikhara zan ga ya wa Allah zan nemi zaban Allah akwai wanda yafi mata ne sama da manzon Allah jama'a to dan ka gane ko waye kai ka rike wannan da kyau darasi ne ko waye kai wallahi mata sai sun maka wannan yangar kawai ka sunku ya ka bi su ku zauna lafiya an gane magana da kyau ko shikenan yace sai ya juya ya juya ya je samu manzon Allah manzon Allah ya tambaye yace ka isar mata da sako yace na isar mata sai yace to shikenan me tace yace ga abin da tace annabi yana jin haka sai ya shiga gida ya shiga daki ya sa rigar shi ya sa kaza ya nada rawani ya dauko takalma ya sallama da sanan Aisha kawai sai ya fita sai ya tafi gurin ta ai baka ji bane zawwajnaka ha an farga an daura auren fa falamma qada zaidun minha wataran Allah ya ce zawwajnaka ha baka ji larabcin bane malam an daura ba sadaki ba kayan na gani ina so ba wani ne Allah daga sama ya ce na daura akwai kuma wani abu da za a jira ba abin da za a jira ma da haka manzon Allah kawai tafi gurin matar shi ya je sallama ta fito ya ce Zaid ya zo miki da labari ta ce kwarai da gaske me kike gani ta ce ai abin da Allah ya riga ya zartar da shi ba wanda ya isa ya warware shi magana ta kare babu ja shikenan kawai an gane maganar da kyau ko to wannan shine kissar wannan na kawo muku ne a takaitan takaitawa wallahi kissa ce doguwa wanda take da darussa a cikin ta masu dumbin yawa amma mun kawo wannan ne saboda irin abubuwan da mata suke yi sai wani daga cikin iyaye ko wani daga cikin yan uwa sai a zo a ce za a hada auren sa da wance alhalin akwai dangantaka ko akwai wani abu ko kuma da tana gidan yanzu sun daidaito za su yi aure sai ga mata suna ta kwarmato da ihu da maganganu to kafin ya faru da ke ya faru da Zainabu na fata an fahimci magana kar ku manta fa bayan shi annabi da yake cikin damuwa da Allah Zainabu tana cikin damuwa ko ba ta ci tana ci tunda ga Zainabu a gidan na fata an fahimci magana sahabin annabi ne shi aka tura ya gaya mata dan Allah akwai ta shi ma Zainabu kansa yana cikin jarabawa jama'a ba wai iya manzon Allah to saboda haka doka ta Allah idan Allah ya kawo ta to ba wanda ya isa kawar da ita yasa Allah madaukakin sarki yace wa kana Allah madaukakin sarki yace wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin bai dace ga mu'mini namiji ko mu'mina mace ba idza qada Allahu wa rasuluhu amra idan Allah da manzansa suka zartar da hukunci na fata an fahimci magana an yakuna lahum al khiyaratu min amrihim ya zamanto kuma suna da wani zabi bayan abin da Allah ya hukunta bai dace haka ta kasance ba an gane maganar da kyau ko shi yasa a ƙarshen ayar da Allah ya faɗi wannan magana sai Allah madaukakin sarki yace falamma qada zaidun minha wataran zawwajnakaha lokacin da Zaid ya gama biyan bukatar sa daga Zainab sai muka aura maka ita likai la yakuna alal mu'minina haraj saboda kar ya zama akwai wani laifi akan mu'minai fi azwaji abiyaihim cikin auren matan waɗanda suka saka daga cikin wanda suka yi musu tabanni a baya ina fata an fahimci magana an rusa wannan al'ada na cewa wani ɗanka ne kai ka mai da shi ɗanka dan haka daga yanzu idan ya saki mata kana iya aura Allah ya ce hikimar da ta sa na fara haka daga kanka kenan kai manzon Allah an gane maganar da kyau ko idza qadha minhunna watara idan sun riga sun gama bukatar su da su suka rabu zaka iya aurenta baka da matsala wa kana amrullahi mafuula al'amarin ubangiji fa abin zartarwa ne an riga an zartar kada wani ya sake daukar wani yace wai shi dan sa ne alhalin ba shi ya haife shi ba ina fata an gane sannan Allah sai kare cewa a gaban ayar al-ramma
ma kana ala nabi min haraj fima farada Allah lahu
sunnatullahi
fil ladina khalaq
من قبل وكان أمر الله الله مدوك كن سركيت ما كان على النبي بيدات جاء النبي با من حرج أنقال ما قرن لكيوكو بيكسن تبا على النبي أكان النبي من حرج نليك فيما فرض الله له تكيم أبند الله يفرلن تانيش أبند يو دكتان يتي يي تباب ونلي في دنيا أي كتاجي كاركو دنگا زرجين سواننم ayar ita kuma ta karkatu ne zuwa ga waɗanda suke surutai daga cikin munafukai da ma cewa ai annabi bai kyauta ba ya za a yi mutun yana matsayin danka dan an zo an rusa wannan aqidar yanzu ya saki mace ka zo ka aure ta sai Allah ya ce ma kana ala nabiyyi min harajin fima farada Allahu lahu to munafukai kuma ga ayar ku yace bai tabbata ga annabi bai zama ga annabi ba na laifi cikin abin da Allah ya madaukakin sarki ya zuga yayi ya wajabta masa ya farlanta masa wa kana amrullahi mafuulahu sunnatullahi sunnar Allah ce fil ladina khalaw min qablu cikin wadanda suka gabata kafin zuwan duk wanda Allah ya zartar da hukunci akan sa haka zai dauka kuma haka zai aiki dashi na fata an fahimta Allah ya ce wa kana amrullahi qadaran maqdura al'amarin ubangiji in ya kaddara ne to haka yake zartar dashi kaddara ne a bar zartarwa babu wanda yadda za a yi a fasa to mu koma kan ainihin wato tafsirin to shine wannan hadisi da muka kawo to malamai suka ce wannan magana ta zo ne kamar yadda Allah madaukakin sarki yake faɗa al-ramma Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhal ladina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana na'am Allah subhanahu wa ta'ala yace ya ayyuhal ladina amanu ya kuma su imani in tattaqullaha in kun ji tsoron Allah yaj'al lakum furqana Allah zai sanya muku abun bambance tsakanin ƙarya da gaskiya a cikin zukatanku wa yukaffiru ankum sayyi'atikum kuma Allah zai gafarta muku zunubanku gabaki daya ina fata an fahimta wa yaghfir lakum kuma zai ainihin wato gafarta muku an gane wallahu dhul fadli al-azim alladhi allama abutun falala ne wacce take mai girma cikin fadin Allah da madaukakin sarki kuma da yake cewa yuti kum kiflaini min rahmatihi ana abi musa ana nabi sallallahu alaihi wasallam qala masalul muslimina wal yahudi wan nasara kama til rajulin ista'amala qauman ya'maluna lahu amalan min amala yawmin ila al-layl abi musa al-ash'ari allah ya hada mu da abi musa al-ash'ari a jannatul firdaus yace annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace masalul muslimina wal yahudi wan nasara misalin musulmi da yahudawa da nasara kamasali rajulin kamar mutun ne ista'amala qauman ya'maluna lahu amalan amala yawmi ila nay ya dauki hayar mutane ya dauki yan kwadago su masa aiki tun daga safe zuwa dare ku rike wannan misalin da kyau za ku gane matsayin musulmi a gurin Allah ba karamin matsayi bane manzon Allah ya ce misalin yahudawa da nasara kamar misalin mutun ne Allah madaukakin sarki ya bashi dama yaje ya dauko ma'aikata akan su masa aiki ina fata an fahimta su masa aiki tun daga safi har yaushe har yini ina fata an fahimta ala ajrin ma'lumin ta abana fa'amilu ila nisfil layl akan wani lada da suka ajje cewa zai biya su da suka tahi suka yi aiki zuwa rabin yini faqalu la hajata lana fi ajrika alladhi sharata lana daga karshe da suka yi aiki dan kadan sai suka ce ainihin wato ba mu da buƙatar wannan aiki naka kuma ba mu da buƙatar ladan da zaka ba mu ma'ana sun fara aiki sai suka gaji zuwa rabin yini kamar ka ce karfe 12 sai suka ce su ba sa buƙatar su karasa aikin ko ba sa buƙatar ladan da zai ba su tunda basu gama ba kaga babu dama a ba su ladan ko wama amilna batil da haka abinda muka aikata ya lalace ba mu da wani abu da za a ba mu فقال لهم سيتي مسو لا تفعلوا أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم كاملا كركوي هكا وقال سأيتمكو وكركت تكي كلا دنكو أبن نيني أزنباو فأبو وتركو سيسك واسد أيكن سيسك تفي سك بر أيكن واستأجر آخرين بأينهم واتسك تفي سيسك أكو هير وسمتاني بعدكم بايا ودنا فقال أكملوا بقية يومكم ولكم الذي شرطت لهم من الأجر kuzoku kara samun aikin nan daga yanzu rabin muni zuwa faduwar rana zan ba ku abin da ne alƙawari full zan ba wa wadancan to ko kun ci bagas zan ba ku gabaki daya fa amilu hatta idza kana hina sallu al'asr su kuma da suka dauko daga 12 suka yi ta aiki har san da akai sallar al'asr qalu ma amilna batilun wa lakal ajru alladhi ja'alta lana sai suka ce mana sa mu ba za mu karasa wannan aikin ba kuma ladan da kace zaka ba mu mun bar maka ina fata an fahimta فقال أكملوا بقية عملكم فإنما بقي من النهار شيء يسير فأبو يتي كويكو كريكو دوكو قارس أيكينا كساني يني أتيني يني فتن أبو كأني سورا كدوكو قارس آمنا تيسك إي فاستأجر قوما أن يعملوا له بقية يومهم سيساك توكر حير وسمتاني كارونا نو ينزو كارونا أبو نفتا أفهمتا بقية يومهم فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس فاستكملوا أجر الفريقين إليهما فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور أن غاني سيدو توسو سيتي خزوك وقارس أيكن نم وسندوكا دقا سابي سكا شابيو سكا ديا وسكا تقول دقا شابيو سكا دولا أسا سكا ديا هو ينزوك دوك وقارس هرزوا فات والانا نفتا أمبهمتا idan kuka karasa zan ba ku aladan ku cikakke suka zo kuma suka karasa kuma suka karbi wannan lada cikakke kaga sun debo bagas to wannan shine misalin yahudu jama'a sun yi imani da annabi Musa kaga sun yi aiki daga farkon yini zuwa karfe 12 na rana sai ga annabi Isa sai ce ku zo ku yi imani da ni sai ku samu ladan imani da annabi Musa da kuma ladan imani da ni annabi Isa ina fata an gane fa abau sai suka yi ina fata an fahimta sai suka yi su imani da shi sai zama waɗanda suka yi imani da annabi Isa sun iso su kuma da ladan su da aikin su har zuwa sallar la'asar haka ne ko ba haka ba da suka zo laidai la'asar sai ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace ku zo ku yi imani da ni ku yi imani da annabi Isa ku yi imani da annabi Musa sai ku samu cikakken lada fa abau su ma sai suka kisi imani da annabi Isa ina fata da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina fata an bayyana magana sai ga kuma mu musulmi sai muka ce da annabi Musa da annabi Isa da kai annabi Muhammad duk gaba ɗaya mun yi imani mun yarda mun karba mun kansu mun amince sai Allah ya ce to ladan mutanen annabi Musa da ladan mutanen annabi Isa da ladan annabi Muhammadu gaba ɗaya ya tara muku huje aljanna shine misalin da manzon Allah ya buga cewa kwatan kwatan misalin yahudu da nasara da mu musulmi to wannan shine misali mutane ne sun dauko aiki suka yi zo abin nan karfe 12 suka gagara karasawa wani suka zo suka karba suka zo zuwa la'asar suka gagara karasawa wani suka zo suka karba tun daga karfe abin nan wayewar gari har zuwa faduwar rana suka karasa Allah ya tattara musu lada gaba ɗaya dan nan su aljanna jama'a kun bai ci magana da kyau misali ne manzon Allah ya buga hadisi ne ingantacce an gane magana shine ma annabi yutukum ajrakum kiflaini yutukum kiflaini min rahmatihi zai ba ku lada ribi biyu a cikin rahmar sa ladan imani da annabi Isa da ladan imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to kuma da wannan ne malamai suka ce ga wani fiqh kuma mu dawo bangaren fiqh wannan bangaren tauhidi ne da aqida a fiqhance idan ka dauki mutane aiki sai kuka yi jinga da su misali bari mu bada kwatance da noma mutane ne ka dauke su su yi maka nomar gona guda akai sirkin ta naira 50,000 da suka zo suka yi aiki he suka yi kunya 150 ne he suka yi kunya 50 he suka ce su kawai sun gaji sun tafi ka san manoma sana da wannan tsiyar ko Ibrahim sana da ita ko ba ta wannan manomi ne da kake ganin sa babban manomi ne kuma jagora na ne na noma an gane magana da kyau ko to sai suka ce su ba za su karasa ba ku dawo gobe ku karasa suka ce su ba za su karasa ba kawai a nemo su to ka'ida bai kamata a ba su ko kwandala ba according to wannan hadisin na annabi Muhammad ka kai ni inda zaka kai ni kar ka damu ina fata an fahimci magana ka'ida kwandana ba za a ba su ba sai dai inda sharadin gobe za su dawo su me su karasa to amma kuma ka sani wanda kuma suka zo suka karasa to su kuma za ka dauki gaba ɗaya kudin ka ba su ba za ka yanke musu kudin wadancan najiya ba eh kar ka dauka ka cima ho a baka cima ho ba tukunna ina fata an fahimci magana yawa to da ka inda 50 kuke lissafi to ba za ka ce tunda sun yi kunya 50 barin cire naira 15,000 ba a'a duka gaba ɗaya kudin za ka hada musu amma su tunda sun yi su karasa an ce su dawo kuma sun ce ba za su dawo ba a ka'ida a fiki hance ba za a ba su kwandala ba ba kuma dalili za su ce a fiki an ba su a dama zaruri idan suka ce za su dawo ba matsala ko gobe ne suka ce za su dawo su karasa kawai su ce su ba za su karasa ba kuma babu dalili da suke da hidar na hujja wanda ya hana su karasawa haka kawai su ce su ba za su karasa ba to ba za a ba su kwandala ba amma in suka ce gobe za su dawo ko ruwan sama ne ya hana su ko wani abu to za su cika ta aikin su kuma za a ba su menene shikenan na a wannan kuma wani abu ne daban duk abu ne wanda ya saba shari'a an gama ciniki da ku sai kun fara ku zo ku ce kuna neman kari a musulunci in kace ba za ta kara kwandala ba ta zauna domin ciniki ba ƙarya bane duk cinikin abin da kuka yi da mutum sai daga baya yazo yace sai ka kara bar wani abu kaga damar ka kara kaga damar kar ka kara in dai ya amince yace ya sayar ma magana ta kare in kace ba za ka kara masa ba ko ina ya kai ka a duniya aka ce sai ka bayar shi wani abu to an zalunce ka ban gane ko kun gane ba sai dai ihsani da kyautatawa idan kaga za ka iya kara masa sai ka kara masa amma a babun dole ne a musulunci babu wannan kwata-kwata ku gane wannan Allah shirye da mu tun da za a nuna mun lokaci dan haka zamu dakata ana wannan kuma shine karshen tafsirin mu na wannan sura suratul hadid dan haka gobe in Allah ya kai mu zamu shiga sabuwar sura suratul mujadala nan ma wani rubuntsuni ne za a shiga na tattaunawa akan Khawlatu bintu Kha'alaba da mijinta wanda ya mata zihari ko aka dinga samun baitar tsinana ana diba karshe dai da suka zo gurin Annabi Muhammadu wallahi sanda annabi warware matsalar ku gane cewa ba matsalar da za ta zo gurin manzon Allah annabi bai warware ta ba wallahi matsala ce wanda tun a jahiliya haka ake sai kuma aka shigo musulunci da ita khawlatu kuma sai ya faru da ita sai ta dauko kara ta kawo gurin manzon Allah za ku zo ku ji yadda aka yi ta taburza insha Allah ta'ala kai dai kar a baka labari insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh insha Allah alhamdulillah kafin mu tsaya ga account din mu na taimako na marayu kamar yadda aka saba ni shekara account number shine Abubakar Yaya Arabi Foundation a ainihin wato Unity Bank sannan number account din shine 0052 25 210730 0052 120730 na fata an gane 0052 120730 wannan shine account din mu na marayu da kuma taimaka musu Allah ya taimake mu gabaki daya abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure ko tuntuma har yake kokarin cin ilimi ko bincike dari da ku Allah ya yi mana ya yafe mana hadha huwa ma inna billahi tawfiq wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh